أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوديا الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Asabar wanda yau 24 ga watan Ramadan. Hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 15 ga watan hudu miladiya 2023. Muna cikin suratul Duhan. Jiya mun tsaya daidai aya ta 33, wanda ba mu karkare ta ga baki ɗaya ba, lokaci yayi mana halinsa. Allah subhanahu wata'ala daga cikin ni'imomi da yau banu Isra'il yace wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Mun ba su daga dangin ayoyi wanda a ciki akwai jarrabawa wacce take mabayyaniya. Wannan al-ayat, malaman tafsiri da yawa sun ce al-ayatul kauniyya ake nufi. Kamar yadda muka sha faɗa, idan aka ce al-ayat zai yiwu ya zama al-ayatul matluwa ko kuma al-ayatul mar'iyya. Idan muka ce al-mataluwa shine wanda za a karanta a cikin nassi da Allah ya yi wahayi, ko dai a ce a cikin linjila ko a cikin attaura ko zabur ko kuma a cikin alqur'ani. Shi kuma al-ayatul kauniyya shine abubuwa da Allah subhanahu wata'ala yake samarwa wanda suke nuna babbar kudrarsa. To nan da aka ce ma fihi bala'un mubin, al-bala'a shine al-iktibar, jarrabawa. Shi kuma jarrabawan nan Allah zai iya jarraban mutum da abubuwa na alkhairi ko kuma aksinsu. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, kowanne idan Allah so zai iya jarraba dan adam da shi. Wasu malaman tafsiri suna ganin cewa abinda ake nufi da bala'un mubin shine ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya masu, kama daga inuwan cewar daga jimare yayi masu wa dhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa, sannan da almannu da assalwa da Allah subhanahu wata'ala ya basu. Wannan dukan su ni'imomi ne wanda Allah zai jarraba su ya ga cewa za su ci jarraba ko ba za su ci ba. Sannan wasu malaman suna gani cewa abinda ake nufi da ayoyi darussa da suka dauka dangane da abinda ya shafi Fir'auna, tunatuwa daga hali na damuwa zuwa kuma hali na farin ciki. Kun ga daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa na ayyukan Fir'auna, cewa yasumunakum su'al azab, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Kaga nan ma sai aka ambaci abun da albala, jarabawa ce Allah subhanahu wataala ya musu, kuma da suka yi haƙuri suka ce nasara. To ya tamil ya zama dubbi, Allah ya jarrabe su da abubuwa na ɓacin rai da tashin hankali, da suka yi haƙuri kuma ya jarrabe su da ni'imomi. To su wannan abubuwan dukansu guda biyu Allah yana jarraba ɗan adam da su, kuma sai idan Allah ya so ɗan adam yake kaiwa labari. Wani za ka ga cewa ni'ima ce aka jarrabe shi da ita, amma kuma ba zai iya kaiwa labari ba. Misali suna nan masu yawa. Yanzu ku duba mutane guda uku wanda aka turo mala'ika zuwa gare su, da mai albaras, da wanda yake makaho, da wanda za ka ce zabiya ko mai kora, kamar yadda malaman tafsiri suka ambata. Kun ga kowannensu da mala'ika ya zo masa ya tambaye shi me ya fi damunsa, amsar da ya bayar cutar da ake tsangwamarsa saboda wannan cutar, da Allah zai ba shi lafiya da haka yake so. Mala'ika ya masa addu'a, ya warke, ya tambaye shi daga cikin dukiya wacce ya fi so. Wani su yi ambata akuya, wani ragumi, wani kuma jinsin shanu. Kuma kowanne Allah ya ni'imta shi ya zamo abun buga misali ta fuskar dukiya. Kun ga anan da me aka jarrabe su da alkhairi. To amma a cikin su ukun nan ɗaya ne ya kai labari, biyun ba su ci jarabawar ba. To wannan zai iya nuna cewa ashe lokacin da Allah ya baka abubuwa na rayuwa maya-maya, kana samun komai yadda kake so a lokacin da kake so, to wannan bai nuna cewa sumul kalau an wuce wajen ba, jarraba ka ake. Za ka gode ma Allah akan wannan ni'imar da ya yi maka, wadda wani yake neman kashe ɗaya akan dubunta ko ɗarinta ruwa a jallo bai samu ba. Za ka gode ma Allah akan wannan ko ba za ka gode masa ba? Sannan Allah zai jarabi mutum kuma a gefe ɗaya da tashin hankali, ɓacin rai, ko dai ta fuskar mahaifansa, ko ta fuskar iyalansa, ko ta fuskar ‘ya’yansa, ko abokan harka na yau da kullum. Allah ya jarrabe ka da ƙetar abokan mu’amala, da tsangwamar iyaye, da mugun halin ‘ya’ya ko mata, ɓacin ran yau daban na gobe daban. To shi ma wannan abun jarabawa ce. Ko Allah ya jarabi mutum da matsanancin talauci, duk abin da wani zai yi ya samu walwala, ya samu cigaba, shi idan ya yi ba zai iya samun wannan abin ba. To shi ma wannan abin jarabawa ce. Shi yasa ma malamai suke saɓani, shin yanzu da alganiyu shakiru da alfaqiru sabiru, wanne ne ya fi matsayi a wajen Allah? Mawadacin da Allah ya bashi wadatar ya gode, ya bi Allah da wannan wadatar sau da ƙafa, ko kuwa wanda aka jarraba da baƙin talauci bai kai ƙarar Allah ba, bai shiga harkar surkulle da tsubbace-tsubbace da tsafe-tsafe ba, haka ya haƙura, to yanzu wannan shi ya fi matsayi a wajen Allah, ko kuwa shi wancan mawadacin da ya gode? Malamai sun yi rubuce-rubuce a kan wannan. Almuhim, kowanne daga cikin abin da rai yake so da wanda baya so, duk jarabawa ce. Dole ba za ka fita daga cikin ɗayan biyun nan ba, ko dai abubuwa da ranka yake so ko wanda ranka baya so. To wani a iya gama masa duk biyun a hannun dama ga abubuwa da suke faranta ma kana ta samun su, a hannun hagu kuma ga abin da ke so sa maka rai. To duk wannan jarabawa ce. Ka yi ƙoƙari ka ci jarabawar a wajen Allah, sai ya zamo cewa baka tashi a tutar babu ba. To shi ne Allah ke cewa atainahu min al-ayati ma fihi bala'un mubin. sai ce inna haula'i wa'ancananka wa'ancan mutanen naka la yaqulun tabbas suna fada suna cewa in hiya illa mautatunal ula ba komai bane wannan face mutuwan mu ta farko wa ma nahnu bimunsharin mu ba ababan tayarwa bane fa tu bi aba'ina in kuntum sadiqin ku zo da iyayenmu in kun kasance ku magaskata ne sai Allah ce ahum khairun am qaum tubba to su suka fi alkhairi ko ko mutanen tubba wallazina min qablihim da kuma wanda suke kafin su ahlaknahum su ma mun share su mun halakar da su innahum kanu mujrimin domin su sun kasance masu manyan laifuka sai Allah ce wa ma khalaqana as-samawati wal arda ba mu halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ba illa bil haqqi fati ala'ibin ba mu halicce su saboda ainihin wasa ko warge ba walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba sa sanin haka to wannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya koro domin a ƙara kusato wa mushrikan quraishawa wani abin da ake ba su labari suna daukar sa a nesa kun ga da jiya da shekaran jiya mun karanta yadda Allah ya yi wa mutanen fir'auna Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su daga kasaitattun gine-gine gonaki na walwala da shakatawa lambuna na farin ciki da kayan marmari abubuwa na kasaita ababuwan hawa na alfahari duk irin wannan Allah yake cewa kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim hakmu karanta duk Allah subhanahu wata'ala ya daidaita su ya halakar da su ya kwace wannan ya danka hannun wasu to mushrikan quraishawa suna ganin wannan ba fa lalle bane su a wannan yankin abin ya yiwuwa yanzu ai abin da ake ba su labari wani abu ne da aka yi a misra kuma su ba a misra bane ba saboda haka kenan canga su gada wannan su abin da suke gani kenan to Allah subhanahu wata'ala sai ya kusato masu da abinda ko dai sun gani da idanuwansu ko wanda ya gani da idansa zai ba su labari sai ke cewa inna haula'i tabbas su wa'ancananka mutanenka kenan quraishawa la yaqulun tabbas suna fada kenan suna fada suna maimaitawa wannan kalma ce ta tattaunawar su da tadin su da debe wa juna kewa da nuna cewa abinda ake fada da tabbas ne to da sun gani a ƙasa me suke fada suna cewa in hiya illa mautatunal ula duk abinda yake ta bamu labari wai za a mutu za a yi wane ne to fa mutuwan nan ce ta farko ma'ana yadda da suke a matsayin babu su yanzu kuma suka zo ga su a duniya to shikenan in suka mutu to irin wacce mutuwa ce ta farko yadda lokacin da suke digon mani ba hisabi ba aquba ba wuta ba aljanna ba duk wani abu to yanzu ma in suka mutu irin labarin kenan tunda ba wanda zai ce maka sinadarin dan adam na halitta yayi wani laifi an yi masa azaba ko yayi da'a an kai shi aljanna to yadda wancan farkon yake na babu ba wani alƙalami a kansa babu wani magana a kansa ba sakamako kyakkyawa ko akasinsa to yanzu ma in suka mutu magana kenan saboda haka in hiya illa mautatunal ula irin waccan mutuwar ce ta farko ma'ana lokacin da bamu babu mu to yanzu ma in babu mu a duniya irin labarin kenan wa ma nahnu bimunsharin mu ba wa'inda za a tayar bane ba saboda haka duk abin da ake faɗa kawai jita-jita ne to kuma ga ma wata hujja fa tu bi aba'ina in kuntum sadiqin ba kuna cewa za a tashi ba to ku zo da iyayenmu a gansu suka zana kakanninsu wasu malaman tafsiri suka ce wannan yana daga cikin sahafa ta Abu Jahal yazo yake cewa manzo alaihi salam to yanzu tunda kana cewa akwai mutuwa kuma idan an mutun nan
akwai sakamako kyakkyawa ga wanda ya bi Allah, wanda ya kangare za a yi masa azaba. To kakanka Qusayyu, Qusayyu ibn Kilab, kaga shine kaka na sama kusan nabiyar a wajen manzo Alaihi Salatu Wassalam. To Qusayyu mutum ne kowa ya san shi, mutum ne mai gaskiya, mutum ne wanda yake da dattako a cikin jahiliyarsa. To yanzu in kana so mu gamsu da duk abin nan da kake faɗa, ka sa Allah ya tashi Qusayyu. Tunda mutum ne mai gaskiya, sai mu tambaye shi Qusayyu, bayan ka mutu me ka gane? Kaga akwai wani abu wai shi sakamako kyakkyawa ko aka sinsa? To in yi zama ya faɗa mana mun yadda. In kuka gasa tashin zato, kaga duk abin da kake faɗa ba haka ba ne. To kaga wannan shi ne hujjan rashin hujja. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi alƙawarin zai tashi ‘yan adam a duniya ba. Duk abin da manzon Allah yake karanta masu, tashi ana yin sa ne ranar tashin alƙiyama. Ba wai mutum ya taso ya zo ya ba da labarin abin da aka yi ba a rayuwar duniya. Ai yanzu ko da mutane da suke doguwar suma, akwai wanda zai suma awa biyar shida, kun taɓa jin wannan ya ce ai ya gano kaza da kaza, ya ga mala'ika kaza, ga mala'ika kaza? Babu. Saboda wannan abun ba mutuwa bace haƙiƙiya. Allah ya ji kan Malam Al-Qasim Kaugama rahimahullahu ta'ala, lokacin da ya dogo suma a 1985 ya dogo suma, kun ga sai a coronavirus yayi dogo suma tun bayan la'asar har sai da garin Allah ya waye, an yi masa wanka, an sa shi likafari, an kai shi makabarta, har za abin da aka kafasa tana motsi. To kaga yanzu wannan awannin da yayi babu abin da ya gani. La mala'ikan aljanna wa la mala'ikan wuta, babu abin da ya gani, saboda ba mutuwa bace wacce take ainihin ta hakika. To amma idan mutum yayi mutuwa ta hakika, to wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun, an riga an sa katanga, in kaga ka tashi to kahon alkiyama aka busa. To zancen a taso su Qusayyu ko wani kaga bai taso ba, ba abinda dama Allah shar'anta zai yi bane ba. Kuma kawai dan ana son wai sai an yi musu abinda ake so su yi imani, to Allah ba zai canza sunnarsa ba. In suka yi imanin wa zai mora su? In sun kangare wa zai cutu su? To duk hujjar da ya zamo manzon Allah ya faɗa ta Qur'ani da hadisi, in har ba ta gamsar da su ba, to buƙatar ransu da za a yi ma ba za ta gamsar da su ba. Dan yanzu takadiran ko fardun, da a ce ma Allah zai tashi mutanen da suka ce daga taso Qusayyu, kuma ya yi bayani ya ce gaskiya ya samu kansa a mummunan hali tunda ya mutu a lokacin jahiliya kaza kaza da sauransu, to sai su ce kai wannan ba Qusayyu bane, wani ne Rufa'i da aka yi masa. Allah fa subhanahu wataala yake magana, kun ga mushrikan Quraishawa suke cewa manzo Alaihi Salatu Wassalam idan shi annabin Allah ne a ba su dama ainihin su taka su je sama, kowa a ba shi littafi ya karanta. Allah yake cewa walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sakalta absaruna. Yanzu yadda suka nema cin cewa autar kafis sama'i, ko ya zama kata kaka je sama ka je mai ta ganin kana ta tattakawa, kana ta tattakawa kamar yadda ka zo ainihin kana riya mana ka zo da littafi, to a ce ma su din aka ba dama su dinga tattakawa su je su gano. Allah yake cewa fa dhallu fihi arjun, suka wuni suna ta hawa, laqalu za su ce inna ma sukirat absaruna, rufa idan aka yi mana ba mu bane, kawai muna jin kamar mu ne amma ba mu bane. Saboda haka innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum bikulli ayatin hatta yarawul azabal alim, wanda kalma ta riga ta tabbata ta wuta da azaba akan su, ba za su taba imani ba koda za a nuna musu kowace aya, duk wani abu wanda ma suka neman ai musu to wallahi ba za su gaskata ba. To saboda haka Allah subhanahu wataala yake hikaito wannan wato ainihin raunin hankali nasu, suke cewa fa'tu bi aba'ina, ka zo da iyayenmu. Nan sai aka ce fa'tu, ba a ce fa'ti ba, fa'tu jam'i ne. Wasu malaman tafsiri suna ganin cewa anan sun faɗi wannan ne domin kaman su nuna sun girmama manzo alaihi salam, kaman kana magana da babban mutum ka ce to ai muna so ku yi mana kaza, kaga anan an girmama shi. Kaman inda kafirai suke cewa mala'ikan mutuwa ko kuma a cike suke faɗa ma Allah rabbirji'un la'alli a'mal salihan fi ma tarat kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha. Kaga suka ce irji'un, Allah suke magana da shi. Kaman inda Allah kuma yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, ya ayyuhan nabiyyu ace idza talaqtaba. Kaga inda ace annabi sai ce talaqta, sai ce talaqtumun nisaa. To wasu malamai suka ce anan ita wancan ayat aka ce idza talaqtumun nisaa an yi nasiri akan manzo alaihi salam, to amma shi manzo alaihi salam ba zai saki matansa na aure ba. La yahillu laka an-nisaa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj. To amma da aka ce idza talaqtumun nisaa ana nufin mu ne zamu aura mu saka. To anan ma da suka ce fa'tu bi aba'ina, kenan da kai da dukkan wanda suka yadda da abin da kake faɗa mun hada ku gabaki daya. Mun gane ko? To shi yasa aka kawo ainihin wannan jami'in. Wannan shi ne ra'ayin wa'insu daga cikin malaman tafsiri. To suka ce fa'tu bi aba'ina, ku zo da iyayenmu mu gansu a raye mu nemi ƙarin bayani su faɗa, daga nan za mu gaskata ku yi wannan in kuntum sadiqin, in kun kasance masu gaskiya. Allah sai ya ce ahum khairun am qaumu tubba, su yanzu masu faɗan wannan maganar su ne suka fi alkhairi, su ne suka fi kyakkyawar rayuwa, su suka fi ƙarfin faɗa aji, koko mutanen tubba wallazina min qablihim, da wanda suke kafin su. Malaman tafsiri suka ce abinda ya sa anan aka ambatar wa mutanen Makka tubba, shi tubba sarki ne na Yaman, wato kambi ne, wani title ne wanda ake ɗorawa ko ake sifanta wanda ya sarauci Yaman. Duk wani wanda ya sarauci Yaman za a ce da shi tubba, illa iyaka, wato wani lakabi ne, illa iyaka ka ce akwai sunansa. Kaman yadda duk wanda ya sarauci Misir a cikin arna a ce Fir'auna, kamar yadda duk wanda ya shugabanci Furs a ce da shi Kaisar, wanda kuma a Kisra wanda ya shugabanci Sham a ce da shi Kaisar, kamar wanda ya shugabanci abin nan Habasha a ce da Najashi. To duk da cewa akwai sunan mutum, ma'ana wani lakabi ne na sarauta. To shi wannan tubba ya yi mulkin da a tarihin tababi'a irinsa ba wanda ya mulki irinsa. Ibn Kathir yana cewa sai da ya shekaru 326 na mulki. Wane mutum? Ba karɓa karɓa ake ba, ba ta yi nuwa ba ce, balle zan a ce kujerar aski jira ake kasau wani yahu. To yanzu dan Allah a rayuwar nan wanne ne ka ji ya yi shekara 100 ma yana lafiye? A je maganar wancan, wannan shekara 326 na mulki ne, ba mu san shekara nawa ya kafin ya zama ainihin sarkin ba. To kaga wannan su ne suka yi kasaita. Mutum ne, wasu ma sun ce abin da ake kiransa tubba li kafarati atba'ihi, saboda yana da mabiya masu yawa. Kuma dama al'adan wannan yankin za ka ga cewa talakawa suna girmama sarakuna, suna bin su sau da kafa. A Yaman aka yi shi, ai su ne wanda Allah kawo kissarsu mutanen Saba, wanda Allah ke cewa fa'aradu fa'arsalna alaihim sayl al-arim. To shi tubba yayi yawace yawace saboda kasaitan mulki, in ya fito ran gadi kawai zai iya zuwa wani gari ya mamaye shi ya kafa gari nasa yayi shekaru yana mulki kaman an manta da waccan masarautar ba sannan daga baya koma to akwai lokacin da yazo Madina da yazo Madina sai yayi nufin zai yake su to suka yi masa turjiya mai karfi to mutanen Madina a wannan lokacin tunda akwai kabilu na al-Aws da al-Khazraj da kuma Yahudawa kabilun nan guda uku da Banu Qainuqa da abin da shafi Banu Nadir da Banu Qurayza to suka yi masa turjiya kuma suka yi masa karimci idan aka fafata yaki da rana sai kuma su kai masa garar baki na kayan abinci da dare to wannan abin sai yasa ya dan sassauto to sai wasu daga cikin Yahudawa kun san Yahudawa sun karanta cewa annabin karshe Allah zai tashe shi zai kafa daula a wuri mai yawan duwatsu da yawan dabilai to sai suka ga cewa da Sham da Madina su ne suke da wannan kamanceceniya to shine suka dinga kaura domin ko a dace ya zama daga cikin su a yafi annabin karshe to saboda haka sai aka samu mutum biyu masanan at-taura suka same shi suka ce muna baka shawara wannan yakin da ka daura da garin nan ba za ka ci nasara ba domin mun karanta a littafin mu wannan garin shine wajen hijiran annabin karshe nan ne zai zauna nan ne zai tare saboda haka ba za ka ci nasara ba to daga nan sai ya hakura sakamakon sun fada mashi wani abu da ya gamsar da shi sai ya ce to yanzu sun zama cikin mutanansa duk inda zai tafi da su zai tafi to sai ya tafi da su sai ya ratsa ta Makka a wata riwayar kawai yana ganin Ka'aba ya ce zai rushe ta a wata riwayar akwai wasu mutane daga cikin kabilan Huzail to dama ya takura ma kabilan Huzail sai suka yi masa wato bai za ka iya cewa suka yi masa burin-burin suka nuna masa Ka'aba suka ce kaga ɗakin nan cike yake da zinari amma in kana so sai ka rushe shi saboda sun san in ya rushe Ka'aba shi ma ya rushe suka ce to ka rushe ta sai ka kwashe zinarin a wani kaulin kenan to yayi niyyar zai sai dai wa'annan malaman Yahuda suka ce a ahir ai tarihin wannan ɗakin duk wanda ya kai masa farmaki to sai dai a bada labarinsa kaji ai annabin da muka ce ma na ƙarshen nan to shine zai rayu a nan kuma Ibrahim alayhis salam shi ya gina wannan kuma yana da girman sha'ani kuma annabin nan na ƙarshe zai rayu a nan zai yada da'awarsa to da ya ji haka sai ya yi la'asar sai ya fara dawafi ya yi Ka'aba dawafi har ma abin nan Ibn Ishaq a cikin sirarsa ya ce sai da ya yanka raƙuma kusan 6,000 ya bai wa talakawan Makka kuma sai ya yi Ka'aba riga shi ne wanda ya fara yi Ka'aba riga ma'ana da ya karrama Ka'aba sakamakon abin da aka faɗa masa to daga nan sai ya ce to addinin mutanen nan ma'ana waɗannan malaman na Yahudawa ya yarda addinin ƙwarai ne shikenan sai ya rikide daga bautar wuta da maguzanci sai ya karbi addinin Yahudanci domin shi ne addini a wannan lokacin domin shi wannan tubba ya mutu kafin aiko manzo alaihi salam da kusan shekara 700 kaga ta zara ce kafin zuwan annabi Isa alaihi salam to shi wannan tubba din kamar yadda muka ce ya girka mulki ya nuna kasaita to amma kuma mutanensa suka nuna kangara malaman sira da dama sun ce ya karbi wannan abin da Yahuda suka faɗa masa yace to wannan annabin da kuka ce zai faru to ni na yi imani da shi kuma ni na gaskata shi saboda haka sai ya faɗi kalmomi masu kyau shi yasa in kuka duba Qur'ani sai yace ahum khairun am qaumu tubba ba ambace shi ba sai dai mutanensa to mutanensa sai ya zama wasu kaman sun mara masa baya a wajen yadda da addinin Yahudanci na wannan lokaci tunda a lokacin Yahudanci shine addini karbabbe domin Nasaranci bai zo ba Musulunci bai zo ba to da ya mutu sai kuma suka bijire suka kangare suka koma bautar wuta da shedanu da dukkan surkullansu kaman yanda suke a can baya ina fata an gane to anan mun ce a Yaman akai Yaman tsakaninta da Makka kusan kilomita ko 80 da yan kai to yanzu idan ana faɗa musu da maganar Fir'auna da yake nesa, to yanzu in kuna shakkun an yi Fir'auna kuma ya yi ƙasaitaccen mulki kuma an share shi ya zama khabaru kana, to ku je da kanku Yaman ku kalli irin gine-ginen sarki Tubba da irin ƙasaitar da ya nuna yau ina yake. Kun ga shi ya sanya Annabi Shu'aibu yake faɗa wa mutanensa, yake cewa ya kaume la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih, sai ce wa ma qaumu lutin minkum biba'id, yace ya ku mutane na kada wannan turjiya da kuke mun da wannan kin karbar sako, ina jin tsoron kada ya kai ku har irin abin da ya faru ga mutanen Annabi Nuhu da Annabi Hudu da Annabi Salih, kada irin wannan abin ya same ku ma'ana na halakarwa. Sai ce wa ma qaumu lutin minkum biba'id, mutanen Lutu ba nisa suke da ku ba. Malaman tafsiri suka ce anan ko dai nisa na lokaci ko kuma nisa na tazara ko dubbin, ma'ana ba a daɗe da halakar da su ba kuma ku tafi gidajensu ga sunan ga sunan ba su gama ainihin rushewa ba. Kun san yanzu daga cikin cigaban tarihi ai kuna ganin irin gine-ginen Samudawa, ku duba Samudawa shekara dubu nawa tsakanin mu da su, amma har yanzu akwai burbushen gine-ginensu da ya nuna ƙasaita da ƙwarewa irin ta wancan lokacin. To kun ga anan an kusatowa mutanen Makka da kusa, inda waiwai kuke ji kuna ganin wancan wani abu ne na nesa da ku, to yanzu waninku ya je ya gano wa idansa. Kuma me yasa aka yi musu wannan turjiya da kin karɓar saƙo? Kuma kun yi turjiya kun yi karɓar saƙo, abinda zai faru ko ya faru gare su zai iya faruwa gare ku. Kun san kullum ɗan adam ya ga abu da idansa ya fi gaskatawa, wannan al'ada ce ta ɗan adam. Yanzu kun ga Musa alayhi salatu wassalam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba shi labari cewa bayan ya tafi miƙati, Samiriyu ya ɗora mutanensa a kan bautar ɗan maraƙi. Annabi Musa fusata ya yi dai ya ji ba daɗi, amma yana zuwa da ya same su kace-kace wa alƙal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay, bai san lokacin da ya watsi da alun da suke ɗauke da attaura ba, ya kama gemun ɗan uwansa yayansa yake jansa. Me yasa kabari aka yi wannan abubuwa? Abinda ba wuce yake cewa gani ya kori ji. Shi yasa Allah ya ji kan malam Namangi, kun san daga cikin waƙe-waƙensa za ka samu akwai waƙe-waƙe infirajinsa akwai izina da wa'azi da jan kunne, yana gargaɗan mutanensa, mutumin zaria ne kun sani, yake cewa in na duba kufai zubabbe sai nikan tuna yau da gobe. Da mutane ta yi wa zobe, ma'ana garin yau wukar sarki da babe ta cika su da ƙwansanin mahar, ba wukar sarki da babe nau'i ne na fari, sai yake ce musu to ba a nesa ba ga Makera wani gari da kowa ya san shi, babu kowa banda kura, sai ka rambiki shi ka ƙara, sai fa jambalbal da tsara tamkar ba ta tara 'yan adam ba. Yace da garin sai masu iko, yanzu ba ko masu tarko, sai fari maye da bakko, bakko kuka kenan, sai fari maye da bakko, tuba mai san nuna fiko baka samu yasu a mallaka ba. Yace dandalin su na cin abinci babu kowa sai kumurci, ɗakunan su dai laka barci, tuba da tana da riƙon aminci da jangurzo ba zai mutu ba. Jangwarzo ya riga ya wuce, yace ya wuce har ɗansa yunfa, duba dai manyan khalifa Larabawa masu iffa sun wuce wake da kofa, cewa ba za shi lahira ba. Ma'ana yana nuna musu ku duba a kusa garin da ya yi fice manyan mutane, to yanzu ba ko masu tarko, sai dai layake kwana ɗakunan, kaga sun zamo kufai sun zamo kan gaye. To wannan shine abin da ake wa mutanen Makka. In da kuna jin waiwai, to Yaman ba ta da nisa da ku. Wani ma dan kasuwa ne daga Makka yana zuwa Yaman, ya ga wannan gine-ginen, ya zo ya ba ku labari dan ku gane cewa yi wa Allah kankara babu ce riba a ciki. To sai ahum khairun am kam qaum tubba, nan khairiya ko dai tsawon rayuwa ko kuma samun abubuwan more rayuwar ko kuma tattali da tanadi. Ma'ana duk abin da kuke ji da shi mutanen Tubba sun fi. Ai mun karanta da muka zo a cikin tafsirin suratu 7, Allah da kansa yake cewa baldatun tayyiba wa rabbun ghafur. Su saboda amincin da Allah ya yi wa mutanen Yaman na wannan lokacin, ba sauro, ba kuda, ba kulama, ba cinnaka, duk wani abu mai cizo babu, kuma jannata ne an yaminin wa shimal. Gonaki ne ga sunan na duk abin da kake so dama da hagu. Malaman tarihi suka ce in za ka yi tafiya ba ka ɗauka guziri, domin abinci ne dama da hagu duk inda za ka je, ba lokacin da babu ya itace. Saboda haka duk inda ka ga dama kuma ka kwanta ka yi bacci ka tashi, ba ƙwaron da zai cije ka, ba ka tsoron ɓarawo balle tana ɗan fashi, don Allah bai kai wannan kwanciyar hankali. Malaman tarihi suka ce idan mace ta ɗauki kwando ta shiga ko dai lambun dabino ko inabi ko wani abu, kafin ta yi ƴar tafiya kwandon da yake kanta ya cika da ƴaƴa da yake zubowa. Ba buƙatar wa ainihin za a sayar, a'a sai dai ka je ka ɗiba. Allah ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. To me suka yi? Fa'aradu fa'arsalna alaihim sayl al'arim. Domin ai kun ga lokacin da dadi yayi dadi, malamai suka ce wani abu da Allah ya masa, in mutum zai tafi da ya fita bayan gari sai ka je kamar iska ta daga ka, ko kuma in za ka yi tafiya an takaice sai ga haka isa garin. Sai suka ce rabbana ba'id baina asfarina, ya Allah a tsawaita tafiyar nan, kawai tafiya ba wani wahala, a tsawaita ta, mu rika dan shan wahala. Dan Adam kenan, in dadi ya musu sai ce Allah kashe ni. Allah ya ce wa zalamu anfusahum faja'allahu ahadith, suka zalunci kawunansu, kawai Allah ya mayar da su abin taɗi da hira, ga sai zauna ta hirarsu, sai dai abu ga misali. To shi ne Allah yake cewa shin su suka bi ko kuma mutanen Tubba, wallazina min qablihim, da ma wanda suke kafin su, duk gabaki ɗayansu ahlaknahum, mun halakar da su. Innahum kanu mujrimin, Qur'ani kenan. Kaga da aka ce ahlaknahum aka yi shiru, sai ce to me suka yi ma Allah? Sai ce innahum kanu mujrimin. Kun ji dalili? Masu manyan laifuka ne, ba dan Allah ya tsare su ba, su suka saya suka biya la'ada. To shi yasa aka yi musu abin da aka yi musu. Sai yace to wa ma khalaqana as-samawati wal arda, ko kasa kunne ku ji, ba mu halitta samai da kasai ba, wa ma bainahuma, da abin da yake cikin su, la'ibina, domin wasa. Wani idan aka ce wasa, kawai abin da yake tunani a zo a yi ƙwallon ƙafa, ko a zo a yi ƴar gala-gala, ko a yi wani wasa dai wanda yara suke, a'a, a nan idan aka ce la'ibina ana nufin ka yi abin da babu manufa. Shi yasa Allah ya ce a'a afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kuda kuna zaton mun halice ku sasakai, ba za mu muku umarni ku yi ko ku bari ba, ta ba za ku dawo zuwa gare mu ba, haka kuka zata. Kenan duk abin da za ka yi shi babu manufa, to sunan wannan abun wasa, sunan wannan abun wasa. Duk abin da za ka yi ba manufa, to sunan shi wasa. To shi ku Allah duk abin da ya yi, ko ganyen itace ka gani a jikin itace, to akwai manufa da ta sa Allah ya tsirar da wannan ganyen. To ballantana kai ɗan adam mafi darajar nan, kawai sai a yi ka dan kawai ka zo ka yawo ka yi bacci, kai ba ka san ba zai yiwu ba, kama ka san ba zai yiwu ba. To Allah ya ce ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da yake cikinsu dan wasa ba. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, ba mu halitte su ba sai dan gaskiya. da gaske muka halice su kuma dan gaskiya muka halice su walakin aktharuhum sai dai mafi yawan mutane la alamun ba sa sanin irin wa'annan hikimomi wanda Allah yake sakawa a cikin ayyukansa Allah ya ganar da mu ayoyin da muka karanta tun daga aya ta 30 yake cewa na farko yace thumma zakara ta'ala sannan Allah sai ya ambata ma fa'ala bi bani isra'il ya aikata wato abinda ya kaza da bani isra'il ba'da mahalaki fir'aun bayan halaka fir'auna tasliyatan li mu'mini hadhihi al-umma Allah ya ambaci wannan domin ya bada hakuri ga mu'minan wannan al'umma ta manzo alaihi salatu wassalam faqala sai yace wa laqad najjayna bani isra'il tabbas mun tsiratar da bani isra'il min al-adhab al-muhin daga azaba ta wulakanci yace qatlul abna shine kashe yaya maza wastikhdamin nisa da kuma hidimantar da yaya mata a sasu ayyuka na karfi da wahala min fir'aun mun tsiratar da su daga fir'auna yace kila a wata fada aka ce badalun min al-azab nan da aka ce min al-azab al-muhin to sai aka ce min fir'auna kenan ya zama badal bi taqdiri mudafin wato an kaddara mudafin anan ai min azabihi kenan min azabi fir'aun wa kila a wata fada aka ce halun min al-azab nan da aka ce min fir'aun halin kasancewar waccan azabar mummuna daga fir'auna ne ina fata ana ganewa to shine abinda mai tafsiri yake fada sai yake cewa innahu kana aliyan min al-musrifin shi fir'auna ya kasance mai dagawa ne mai nuna girman kai ne daga cikin mafarratan ma sai Allah yake cewa wa laqad ikhtarnahu tabbas mun zabe su su banu isra'il ala ilmin minna bihalihim akan wani ilimi namu da halin su ma'ana ba haka kawai suka samu kansu a wannan ba da sanin mu ko ba da zabin mu ba mun san abin da za su yi kuma kai musu wannan zabin mun zabe su alal alamin yace ala alimi zamanihim akan talikan lokacin su ayyul uqala wato sune masu hankali sai ce fa ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da afdalu bil qat'i minhum saboda ka al umman manzo alaihi salatu wasalam ita ce mafi fitiya wacce ta zo bayan su banu isra'il saboda ka tafi su daraja saboda fadin allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi wa ataynahum min al ayati muka ba su daga hujjoji da dalilai ma fihi bala'un mubin wanda a cikin sa akwai jarrabawa mabayyaniya yace ni'matun zahira ni'ma ce bayyananniya min falqil bahri nake ce teku wal manni da kuma darba wassalwa da kuma nama wanda yake na ishila ko kuma na ainifin fakara wa gairiha da waninta sai yace wa isharatun ila ma yusibu mu'mini hadhihi al-umma yace kuma domin anan ayi nuni zuwa ga abinda zai faru ga mu'minan wannan al'umma min alkitab na littafi da aka ba su ni'am da kuma ni'imomi wa qad hasala kuma wannan abin ya tabbata wala yazalu yahsulu kuma ba zai gushe ba yana faruwa lahum gare su ma tamassaku bil kitab muddin dai sun yi riko da littafi shine alqur'ani ma'ana wancan aka ce atina min al ayati to kama an yi ishara ita ma wannan al'umman an ba ta irin wannan abuwa kamar yadda mai tafsiri ya ambata sai ce wa min rahmatillahi bi haula yana daga cikin jin kan Allah ga wa'ancan an ja'ala fihim ummatan qa'imatan al-haqqi ya sanya wata al'umma da take tsaye akan gaskiya ma'ana wannan al'umma kenan ta manzo alaihi salatu wassalam don manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi da yawa yace ba za ta gushe ba ma'ana ba za a gushe ba face akwai wata al'umma wacce take tsaye akan gaskiya a cikin wannan al'umma ta manzo alaihi salam kuma duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba ma'ana albishir ne manzon Allah ya mana duk gurbacewar zamani ba za a ce duk an taru an zama abu ɗaya ba sai an samu wanda suke tsaye akan gaskiya kuma ko shakku babu wanda suka yi riko da sunnar alaihi salam hannu biyu to wannan su ne suka fi dacewa da manzon alaihi salam kuma su ne wanda suke kan hujja to shine abinda mai tafsiri yake fada daga cikin rahama da Allah ya yi wannan al'umma an ja'ala fihim ummatan qa'imatan 'alal haqqi Allah ya sanya wata al'umma wacce take tsaye akan gaskiya da'iman tutur ako da yaushe thumma raja'at 'ala bisiyaq sannan Allah ya mayar da tsarin zance ila bayani hal kufari hadhihi al'umma yazuwa bayanin halin kafiran wannan al'umma faqala sai kisa inna haula yati awil ayl kufar sune kafirai la yaquluna suna cewa in hiya ay mal mautatul lati ba'da hal haya mutuwar da rayuwa take kasancewa bayan ta ba komai bace illa mautatun al-ula face irin mutuwar mu ta farko yace aywa hum nutafun wato shine lokacin da suke a halin dugon mane wama nahnu bimunsharin suka ce mu ba ababan tayarwa bane ba shine bimafusin ahya mu ba za a tashe mu muna rayayyu ba ba'da saniya bayan wacce mutuwa ta biyo fatu bi abaina ahya to ku zo da iyayenmu rayu mana in kuntum salikin in kun kasance magaskata anna nub'athu ba'da mautina cewa mu ma za a tashe mu bayan mutuwan mu ayna haya wato za mu samu wata rayuwa kana ta'ala Allah subhanahu wataala sai ce ahum khairun to sune suka fi alkhairi am qaumu tubba koko mutanen tubba anan mai tafsiri sai yace huwa nabiyyun aw rajulun salihun shi tubba ko dai annabi ne ko wani mutum nagari wa kana qaumuhu kafirin mutanen sun kasance kafirai walidhalika dhammahumullahu dunahu shi yasa Allah ya zarge su banda shi shi ba a zarge shi ba wa qala alayhi salatu wassalam kuma yazo a wani hadisi cewa ma adari ban sani ba akana tubba'u nabiyyan am ghayri aw am ghayri nabiy shin tubba din nan annabi ne ko ba annabi ba wata riwayan cewa ban sani ba ma adari akana tubbu la'inan amla cewa shin tubbu din nan daga cikin la'antattun bayi ne marasa alkhairi ko kuwa ma'ana wannan yana nuna taka tsantsan na manzo alaihi salatu wassalam kuma duk abinda Allah bai bashi labari ba to manzon Allah baya bani na iya kun ga shi da kansa yace ma adani ban sani ba shin tubbaqun nan da Allah ya bada labari a cikin alqur'ani a wata riwaya shin la'antaccen mutun ne ko kuma anan kamar da mai tafsiri ya kawo shin annabi ne ko ko a'a daga cikin mutane ne wanda suke ainihin na kwarai sai mai tafsiri yace wa aslama shi tubbaqu sayyi musulunta wa amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da manzo alaihi salatu wasalam qabla wiladatihi thumma kafin haihuwarsa bi 900 sana da shekara 900 kun ga abin da muka faɗa ma mulkin sama da yayi nasab wajen shekara 326 wanda ya mutu kafin aiko manzo alaihi salam da shekara 700 to kun ga kenan kamar yadda mai tafsiri yace kafin haihuwar ma'aiki alaihi salam da shekara ma 900 ya zama yayi imani da shi lamma akhbaratuhu alyahudu bi khabarihi yayin da yahudawa suka bashi labarin sa ala hasabi ma huwa fi kitabihim kaman yanda yake a cikin littafin sunan at-taura sai yace himyariyun shi yana daga cikin kabilan himyar min ahlil yaman daga cikin mutanen yaman wato yana daga cikin larabawa wanda suke na qahtan larabawa masu da daddan tarihi sune qahtaniyun sai kuma adananiyun shi manzo alaihi salam yana bangaren adananiyun shi kuma tubba yana daga cikin qahtaniyun ina fata an gane sai ce wa huwa tubbaul akbar shine tubba wanda yake shine mafi girman su ta fuskan kasaitan mulki abukar sunan ana masa alkunya da abukar wasmuhu as'ad sunan sa shine as'ad wa ilayhi tunsabul ansaru kuma zuwa gare shi ake danganta lansarawa mutanen madina wani hifzihim wasiyatahu an abaihim saboda kiyaye wasiyarsa da yayi ne a wajen ubannin su badaru ilal islam suka yi gaggawa zuwa ga musulunci sai ce wa huwa awwalu man kasal baita shine farkon wanda yayi wa ka'aba riga wallazina min qablihim dama wanda suke kafin mutanen tubba min al-umami na daga al-ummatai Allah da yace ahlakanahum mun halaka su bi kufrihim da kafircin su wal ma'ana abinda dai ake nufi laysu aqwa minhum su wayannan da suke wa manzo alaihi salam fitsara to basu zamo mafi karfi sama da wayancan babbal basu ma kai karfin su ba mu ga baki dai me ake cewa 60 aw 70 qalilun man yatajawazu hunna ko ba haka bane manzo Allah ce a amaru ummati yace shekarun al'ummarsa 60 aw 70 mafi yawan su ɗan 60 ne ko ɗan 70 kadan ne suke wucewa kadan ne a cikin mutane kaji an ce yayi shekara 90 ya kai shekara 100 to je kama ya wuce 70 din in ka duba sai ga ya yake nawa ne suke kaiwa 70 da kwari ba su da yawa sai kaga ya kai 70 babu hakurin da zai tauna kashi kaga ya kai 70 da sanda zai dogara ya tashi to ai kaga rayuwa dai ba za a mora sosai ba haka dai za a zauna da dabara a tashi da kyar to ga wanda suka mori duniyar can su ma kuma sun tafi kaman ba a yi su ba to shine sai yake cewa wa uhliku kuma aka halakar da su innahum kanu mujrimin tabbasu sun kasance masu manyan laifuka ne sai Allah ya ce wa ma khalaqana as-samawati wal arda ba mu halicci sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibina saboda wasa bi khalqi zalika wato da halitta wancananka yace halun wannan la'ibina halun hal ne yace ai biduni qasrin ila magza wato ya zamo babu wata manufa wacce take wato ainihin mai amfani sai yace ma khalaqanahuma bam halicci sammai da kasai ba wama bainahuma da abin da yake tsakanin su illa bil haq face sai da gaskiya ai muhaqqina bi zalika mu masu tabbatar da abin da yake da gaskiya da cin wancananka li yustadalla bihi domin aka fa hujja da shi ala qudratina a bisa qudran mu wa hadaniyatina da kuma kadaitakan mu wa ghairi zalika da wani wannan walakin aktharahum sai dai mafi yawan su ayin nas shine mutane wa humul kufar kafirai la ya'lamuna ba sa gane abubuwan da ake faɗa musu yan uwa an nuna mun lokaci za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gano da mu daidai din
akwai tambayoyi guda biyu masu kama da juna za a karanta su gaba wannan yace assalamu alaikum ina sauraron karatunka kullum a rediyo da sauran kafafen social media shi yasa nake son na kawo karar iyayena mallan iyayena sun ce ba zan faru mijin da nake so ba saboda Allah ya haɗa shi da hatsarin mota har ta kai an yanke masa kafarsa guda ɗaya bayan wannan hatsarin sai iyayena suka ce wai ba zan faru gurgu ba mallan sun manta da cewa ba wani da ya fi ƙarfin Allah ya jarrabe shi da wanda ya fi larura irin wannan kuma wallahi malam mutumin kirki ne amma iyayena suna so su min auren doli wai ba za ka rubu ba mai tambaya ta biyu shigenta yake cewa assalamu alaikum malam barka da yamma malam tambaya ta ita ce mai musulunci ya ce a kan iyaye da suke ma 'ya'yansu auren doli malami matashi ne na kai shekara 27 amma mahaifina ya dage wai sai lalle na auri ƴar abokinsa saboda ya yaba da halinta da kuma sanayyar da ke tsakanin shi da mahaifinta ni kuma wallahi malam ina da wacce nake so yarinya ce mai hankali da tsuwa da sanin ya kamata amma shi mahaifina ya dage wai sai lalle na auri yarinyar abokinsa har ta kai ya fara rinjayar da mahaifiyata to malam ni kuma ba na sani abin da zan saba wa iyayena saboda an ce mu yi musu biyayya akan abin da suke so ni kuma malam idan na yi musu biyayya na auri yarinyar nan da ba san ta nake ba zan cutar da ita ta fuskar ba za ta samu soyayyar da ta cancanci ta samu ba a rayuwar aure wanda watakila bayan na aure ta zan sake auren mata ta biyu wacce nake so wanda ina tsoron yin rashin adalci idan haka ta faru saboda a zahiri ba san ta nake ba kawai saboda iyayena sun matsa sai na aure ta
to wato akwai matsalolin da kusan za ku ga duk shekara zai wahala shekara ta zo ta wuce a cikin amsoshin tambayoyi ba turo irin wannan tambayar ba don Allah a matsayin mu na iyaye mu dinga bude kunnuwa muna jin abinda malamai suke faɗa mana wato akwai abinda ake kira zarfu zaman da zarfu makan akwai lokaci na da akwai lokaci na yanzu ku kun sani iyayenmu da makakannin mafi yawan auren rakin wallahi iyayen ne za su shawara su ga ya kamata a hada dan wane da irwanci yar wane dan wane da irwane wani lokaci wallahi baka ji ba baka gani ba baka sani ba kawai sai a ce ka je ku gaisa da wance yar gidan wane kawai haka za a ce maka je ku gaisa ka je kida zuwa ɗaya biyu ku sai a ce an daura aure ita ba za ta bijire ba shi ma ba zai bijire ba kuma alhamdulillah sakamakon wannan biyayyar da aka yi Allah ya bada yaya masu kunya masu mutunci masu nin ya kamata to amma yanzu lokaci ya canza koda iyaye ne wanda suka shafi da su sani cewa da din nan daban yanzu daban abinda bahaushe yake cewa za ka iya tilasta doki ka kai shi a bakin rafi amma ba za ka iya tilasta shi ya sha ruwan ba yanzu idan iyaye suka dage sai ɗansu ya auri wance ya yi masa biyayya ya aure ta ya je ci gaba da cutar da ita mai suka mora abinda ya kamata mu a matsayinmu na iyaye mu yi na farko idan muka yi wada tai na wata iya kamar yadda ya ce yar aboki ya nuna cewa bai namunta ba to na farko mu zaunar da shi mu faɗa masa dalilanmu uban yarinyan nan mutum ne mai mutunci yarinyan nan yarinya ce mai mutunci mai tarbiyya duk wani abu da muka sani idan ya nuna shi dai duk da haka bata kwanta masa a rai ba kun san gaskiya abinda ake cewa da mace da yadi ba a zaba mutum mutum shi ya san zabinsa shi yasan abinda yake burge shi akwai wanda zaka ga kai yanzu wannan ko da kuɗi aka hada ta kyauta ma tsada wani shi kuma a nan zai iya kashe komai a kanta shi ta masa kamar yadda za ka iya siyo yadi kana ga wai wannan yadi mai kyau ne ka ba wani don yana jin kunya ka sai ya karba ƙarshe ma ya ba wani kyauta don irin wannan yadi shi bai masa ba to wallahi haka yanayi yake na abin da shi ba auratayya idan bai karbi wannan tayin ba to shikenan sai a bashi dama cewa to mun baka dama ka je ka nemo wacce kake so amma mu kun ba za mu yadda ka auro yarinya mara tarbiyya ba duk wanda zaka kawo ka tabbatar gidan mutunci ne ka tabbatar gidan tarbiyya ne to kun ga anan shi an bashi tasa damar ta ba za a tilasta masa ya aure wacce ba ya so ba kuma wallahi wannan auratar auratan da iyaye sukan tilasta ko dai na ɗan namiji sai ya aure wacce suke so ko ya mace ta aure aura mata wanda suke so a cikin ɗari da wahala ka samu biyar da aka dace face sai an ta samu matsaloli idan ita ce aka tilastawa ta aura ɗin wata mata ce ta sha shinkafar ɓera ko ta zuba masa shi madarar fiya-fiya ko ma ainihin a neme ta a rasa yanzu da bata iya iskanci ba ta je ta koya kuma sakamakon abinda aka tilasta kuma abinda zai baka ushi sai ka samu wasu ma iyayen sun kafe sai ta auruwa ne saboda mai dan maiƙo-maiƙo ne idan ya zamo ainihin ta aure shi za su dinga samun ragwallayya za su dinga samun dinkin sallah da wasu abubuwa ba wai tarbiyya suka gamsu da ita ba to dan Allah a matsayin mu na iyaye mu dawo a cikin taitayin mu in har musamman ɗa namiji wato akwai bambanci tsakanin namiji da mace wani lokaci mace za ta nuna ba ta so kila ko don ƙuruciya ko don zugar ƙawaye to amma idan aka yi auren ko don mummunan zato da ta yi masa to sai ta ga ashe ba yadda ta zace shi ba ƙarshe kuma sai ta ga ashe zugar ƙawayen nan ba gaskiya ba ne to sai ka ga cewa zamantakewa ta yi kyau amma ɗa namiji in ya ce ba ya so wallahi mafi yawa a shafa masa lafiya in dai ana so a yi zama na ƙwarai saboda haka don Allah wa'annan iyaye da ma makamantan su ku so mu ƴaƴanku alkhairi dan kuma idan aka ce kun tilasa an yi auren ya cutar da ita ya wulakanta ta ya kariya mata alkadari da budurwa ce amma yanzu bayan ƴan watanni ta zama bazawara ai shi wancan wanda da kake so ai abokin ka ne saboda shi za a yi auren shi ma ba zai ji dadi ba bane ji dadi a ce yanzu shikenan gashi nan aure bai kai ko ina ba ta dawo tana zawarci to tunda har iyaye suke furta irin wannan dan Allah ya kamata mu dinga sauraron su ai kun ga lokacin manzo alaihi salatu wasalam ba wai da nabiji ba ya mace ce aka yi wa auren tilas tazo ta ce ya ma'aikin Allah wai mu yaya mata ba mu da yanci ne ya ma'aikin Allah ya tambaye ta me ya faru tace mahaifinta ya aurar da ita ga wanda ba ta so manzo Allah ya ce in ta so a janye auren tace to yanzu ta yi wa mahaifinta biyayya amma dan dai a san su ma suna da yanci kun ga wannan lokaci mafi tsarki kenan manzo alaihi salamu ya nuna ba za a yi irin wannan abun na nuna irin wannan wato ainihin fitin karfin ba wasu iyayen sai ka samu kwadayin abin duniya wallahi shi yake sawa yanzu akwai wata baiwar Allah wasu shekaru can ya zamo cewa wani mai hali ya kafe yana santa ashe bincike ya nuna yana da kanjamau aka zo aka samu iyayen yarinyar nan aka ce to a hir din ku wannan bawan Allah kunji asibitin ma da yake zuwa gwaji ko shan magani in kuna shakku ku je ku bincika uban nan ya tsalle ya dire ya ce bakin ciki ake masa wai dan an ga yarsa za ta aure mai hali to yanzu magana nake muku da mijin da ita tuni sun tsufa a kabari sun mutu wallahi wato ina mamakin wasu iyayen sai ka rasa shin rashin karanta addini ne ko karanta rayuwa duk mutumin da ya karanta addini bai kamata yi wannan ba kuma wanda ya karanta rayuwa ya zama wayayye shi ba zai yi wannan ba ko ba komai misalan nan da muke ji gidan rediyo yau ka ji waccan ta burma wa mijin ta wuka yau ka ji waccan ta sa masa wani guba ya mutu yau ka ji waccan ta ma kone ɗakinta duk ana jin irin wannan abubuwan suna faruwa marasa daɗi kuma mafi yawan su tilastawar iyaye ne sannan ita ma wannan da ta faɗa cewa ga wanda yake son ta kuma ita tana son sa wallahi duk wani uba mai hankali babu abinda zai burge ka irin a ce ƴarka ta yi aure hankalin su kwance kai ma naka hankalin a kwance abinda iyaye ba su sani ba idan ka tilasta ƴarka ta auri wanda kai kake so ba wanda take so ba to duk wani kankanin abu laifi ne abinda ma ba laifi ba laifi ne kuma sai ta kirkiro shi kuma kai zaka dauki dakon amma idan tace tana so alhamdulillah kai bincike akwai tarbiyya in kaga musu akwai tarbiyya kuma zai iya tsiyar da ita ya sha da ita shikenan idza atawkum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu shine kaidar manzo Allah ya ba mu wanda kun yadda da addinin sa da dabi'unsa ku ba shi aure to amma idan ita ta zaba kuma ka gamsu eh akwai tarbiyyar wallahi duk abinda zai yi mata gumza tai ba za ka ji ba domin ta isa ta zo kuma ta ce ma kaza kaza sai ka ce wa ya tilasa miki ba wani muka yi miki tai ba kika ce wani ko ma ya kashe ki ta san abinda zai faru kenan to shi yasa galibi akwai wanda ta zaba makanta amma tana cikin mawuyacin hali ba zannuwa nake ce reni a wajen kawayenta ba ma isasshen abinci amma ta ja baki ta yi shiru ta san in ta zo gida ba za ta ji da daɗi ba ita ta kafe ta ce in ba shi ba sai rijiya saboda ka dan Allah muna ba iyaye shawara duk lokacin da ɗanka ya kai shekara 20 zuwa sama to ka yadda mutum ne mai hankali ka yadda mutum ne mai mutunci abokin tattaunawa haka ita ya macen in ta nuna ba ta so to na farko faɗa mata nagarta da ka sani da muhimmancin wannan bawan Allah in ta bijire kyale ta ita yi mata addu'a ƙarshe in shi ne alkhairin sai ka ga Allah ya juye tunanin ta zo tana son sa ko kuma Allah ya kullo da wanda yake mai alkhairi amma ka ji mutum ya ƙi ƙasa-ƙasa ai sai ta san ni na haife ta yuta isa inda muka ce ba shikenan ba eh ka iya tilasawa amma aka samu zaman lafiya saboda haka ya kamata mu kiyaye da irin wannan abubuwa suna da yawa lokaci yayi nisa zamu takaita anan akwai yan uwanmu da dalibanmu da suka wo tafiyayya domin su gaisa da martaba sarki kuma su saurari tafsiri to muna musu addu'a yadda Allah subhanahu wataala ya kawo su lafiya Allah mai da su lafiya akwai shakikiyar mahaifina wadda yayarsa ce ba ma shi ke binta ba to Allah ya mata rasuwa je da dare an yi jana'iza ta yau ina roƙon addu'ar ku gare ta Allah subhanahu wataala gafarta mata Allah subhanahu wataala yafe mata da sauran musulmi da suka rasu kuma Allah subhanahu wataala mu yi mana kyakkyawan ƙarshe sa mu cika da imani Allah ka yaye mana kowace irin damuwa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan ta sa wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Amin.